الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وديا تثبت على الله ديساك بام داما على تام ونن وري ومن جبات تكراتم أن لتاهنا بلوغ المراحل wanda yau za mu tashi kitabul janais littafi wanda yake bayani akan aljanais. Janais shi ne dangane da abin da ya shahi ma'ana gawa, saboda wannan shi ne makomar kowane ɗan adam. Dukkan mu nan za mu waye gari mun zama gawa wacce za a shirya mu domin a kai mu cikin kabarin. Muna fatan idan lokacin ya zo Allah sa mu cikin waɗanda suka dace. Saboda haka kenan aljana'iz ɗin nan jam'i ne na janaza, ma'ana suna ne na mi na gawa na mamaci, ma'ana shirya wanda ya riga ya rasu. Saboda haka mutunan da ya rasu akwai wasu hukunce-hukunce waɗanda suka shahe shi, waɗanda su ne ake so a yi bayani a nan. Na hukunce-hukuncen akwai shirya shi a yi masa wanka, sannan kuma a yi masa sallah, sannan a yi masa kabari, sannan kuma a sanya shi a cikin kabari. Wannan ga alkawari da za a yi masa, ga ta'aziyya kuma da za a riƙa yi. Wannan duka hukunce-hukuncen ne za a yi magana a kai. Mutuwa aka ce shi ne ciratar rai daga wata duniya zuwa wata duniya ta ƙarshe, daga wannan duniya zuwa ma'ana lahir. Shi ne rai ya rabu da jiki, rai zai zamanto yana nan baya ƙarewa, jikin mutum ne ma'ana zai rududduge ya koma ƙasa. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah shi ne yake karɓar rayuka a lokacin mutuwarsu. Ai inda mauti a jisadi, ma'ana lokacin mutuwar jikunansu. Shekul Islam yake cewa akwai abubuwan da aka samo wanda suke nuna mamaci duk mutunan da ya mutu yana sanin halin da iyalinsu suke ciki, mummunan hali in sun samu kansu cikin mummunan hali yana samun labari, in suna cikin baƙin ciki zai baƙin ciki, in suna cikin farin ciki kuma zai farin ciki. Akwai dalilai ya waɗanda suke nuna wannan. Ko shi yasa ake son idan mutum ya mutu, musamman ma iyalinsa, to kar su zamanto waɗanda za su riƙa yin abubuwan da za su riƙa damu mutunansu a cikin kabari. Saboda duk abin da suka yi na baƙin ciki zai baƙin ciki, na farin ciki zai farin ciki. Kenan su yi abin da ma'ana za su faranta masa rai, ba abin da zai riƙa baƙin ciki. Wannan shi ne abin da ya kamata kowanne daga cikinmu ya sani. Don haka aka ce duka irin waɗannan abubuwa za a riƙa zittoma mamaci. dan haka abinda ake so ga kowane mutum ya zamanto mai tuna mutuwa, mai shirya ma mutuwa, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afsiru zikra hadimil lazat, kutuna ambaton abinda ke kace jin dadi. Idan mutum ya shirya ma mutuwan nan da tuba game da sabo da kuma fita game da abubuwan zalunci da fuskantar Ubangiji Allah ta'ala ta hanyar yi wa Allah da'a da biyayya, haka in mutum bai da lahiya an sunnanta idan ma'ana mutum bai da lahiya an sunnanta ma ziyarta, an sunnanta a kai a riƙa zuwa ganin shi, kuma abin da ya zo a cikin Muslim, Imam al-Bukhari ya rawaito, Imam Muslim ya rawaito daga hadisin Abu Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun, haqqin muslimi akan muslimi guda shida ne. A wata riwaya khamsu, idza ra'aytahu fasallim 'alayhi, in kaga dan uwanka muslimi ko kika ga yar uwanki musulma ki mata sallam. Ko ba a wuce ba juna, ko kuma kawai da an hadda juna ina kwana ina ini, a fara da sallam, ki ma yar uwanki sallam. Wa idza da'aka fa ajibhu, in ya kiraka zuwa ga wata walima to ka karba masa, sai dai in kana da larura. Wa idza stansahaka fansih lahu, in mai ka nasiha kai masa. Wa idza atisha fa hamadallaha fa shammithu, idan yayi atishawa ya gode wa Allah kai kuma kai masa addu'a. Idan yayi atishawa sai yayi ya gode wa Allah kai kuma kai masa min ya masa addu'a, ma'ana kai masa addu'a. Wannan kenan. Ina ne kashi, ma'ana wa idza marida fa'iduhu, in bai da lahiya kamar shi ziyara. Wa idza mata fattabi'uhu, in ya mutu kabi janazarsa, ma'ana kabi gawarsa. Wannan dai ka kamar shin huda ne. To shine mala yace an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam afsiru dhikra hadhimil ladzat الموت, رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace aqsiru dhikra hadim al-ladhat al-maut, ma'ana ku yawaita tuna abinda ke yanke jin daɗi shine mutuwa. Wannan hadisi Imam Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito shi, sannan Ibn Hibban ya inganta hadisi. Daraja hadisi dai shine hadisi sai hadisi ne inganci. Yanan wannan hadisi na nuna mana cewa mutuwa tana gusar da abubuwan jin daɗi na rayuwar duniya. Mutuwa na yanke waɗannan abubuwa ga mutum, ma'ana waɗannan abubuwa na jin daɗin rayuwar duniya suna yankewa ga mutum dalilin mutuwa. Sannan hadisin na nuna cewa tuna mutuwa shine mafi girman wa'azi ga mutum. Idan mutum na tuna mutuwa, to mutuwan nan za ta zamanto wa'azi wanda yake mafi girma a gare shi. Wannan zai zamanto wa sanadiyar ya guji wasu abubuwa waɗanda suke munana idan mutum na tuna mutuwa. Amma in mutum bai tuna mutuwa, to sai ka ga yana ta cin karen shi ba babbaka, yana abin da ya ga dama. Don haka mutuwa ita ce abu mafi girma wanda yake tunatar da mutum dangane da dogon guri. In mutum na tuna mutuwa baya dogon guri, mantawa da mutuwa shine ke sa dogon guri. Amma duk mutumin da yake tuna mutuwa to samun shi da dogon guri, amma da kaga mutum na dogon guri to lalle bai tuna mutuwa ne. Saboda me? In mutum na tuna mutuwa kenan kaga wanda bai san ya kai gobe ba, yayi burin shekara 10 ko kuma shekara 20 nan gaba ba zai wannan gurin ba. Sannan kuma ba zai rudu da rayuwa ba, ba zai karkata zuwa ga rayuwar duniya. Sannan baya kamata ga mutum ya rabkana game da tuna mutuwa. Wannan shine na daga cikin abin da hadisin ke karantar da mu. Saboda mutuwa shine mafi girman mai wa'azi, tuna mutuwa na kwadaitar da mutum akan ayyukan biyayya ga Allah da kuma shirya ma abin da zai biyo baya bayan mutuwa. Yazo a cikin wasu hadisai cewa la tazkurunahu fi kathirin illa qallalahu wala qalilun illa kassara. Ba za ku tuna mutuwa ba a cikin abu mai yawa, to sai ya maida muku abin nan mai yawa kadan. Haka ba za ku tuna mutuwa ba a cikin abin da yake kadan, sai ya sanya ku masu yawan tuna mutuwa. Da haka a cikin yawaita tuna mutuwa na gazartar ma mutum dogon guri, na takaita ma mutum dogon guri, sannan kuma na sa mutum ko da yaushe yana shirin ajali yau ko gobe, na hana mutum kwanan ana karatu. Wannan ke hayo daga cikin darasin da zamu iya tsinta a wannan hadisin. Dan adam mutum a cikin wannan rayuwar ta duniya ko ya samu kansa cikin kunci, ko ya samu kansa cikin miyarwa, ko rayuwar duniya ba ta huce haka. Ko mutum ya kasance cikin kunci ko cikin yarwa ko cikin ni'ima ko cikin rashin ni'ima, to duk cikin halin da mutum yake yana da bukatar tuna mutuwa. Ko in mutum ya tuna mutuwa a cikin ni'ima ba zai raukana ba, wannan ni'ima ba za ta raukanar da shi ba. Idan mutum ya tuna mutuwa a cikin rashin ni'ima, to kuma wannan rashin ni'iman ba zai sa shi raki ba. Da haka zai kokari yayi ta bautan Allah, ya san da bayan mutuwa in dai ya dace da rahamar Allah sai me, bayan kunci da tsanani sai me, sai wadata ma'ana da kuma rahama da kwanciyar hankali. Shi yasa an tambaye Abdullah ibn Mas'ud wa cikin mutane waye hankali, yace aksaruhum lil maut zikra, wadanda suka hi mutane tuna mutuwa to sun yi kowa hankali. Wa ahsanuhum lima ba'adahu isti'dadan, da waɗanda suka hi mutane kyautata shiri domin abinda zai biyo bayan mutuwa na hisabi. Yace ulaiikal akiyas, waɗanda sune masu hankali. Umar bin Abdul Aziz Allah ya masa rahama yace ad-dunya sari'atul fana, duniya na da saurin karewa, sannan qaribatul linqida, duniya kusa take da karewa, sannan duniya ta'idu bil baqa thumma takhlufu bil wafa, duniya tana yin alƙawarin cewa tana wanzuwa annan kuma sai ta kuma saba alƙawari. A ce maka duniya ai akwai tsora, amma kuma a kwana a tashi ga ashe babu tsora. Zaka dibi duniya sai kana ganin ta kamar nitsatsiya tabbatacciya, alhali kuma tahiya take tahiya kuma mai sauri. Ko wa an Anas radiyallahu anhu, daga Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanni yani mutamanniyan falyaqul allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani ma kanat alwafatu khayran li muttafaqun alayh. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la, wannan la nahiya ce, ma'ana an hana ko an hana gurin mutuwa. La yatamai la yatamanna yanna ahadukumul maut, kada ɗayanku ya dinga gurin mutuwa. Lidurrin nazala bihi, saboda wani musiba ko wata cuta da ta sabka gare shi ko wata damuwa, sai ce inda ya mutu mai ya huta. To wa ga ma an ka mutu za ka huta, wa ya gaya miki in kin mutu za ki huta? Saboda wata matsala tsanani ya damu mutum ko kuma wani tashin hankali, sai ka ji mutu ya ce inda ma na mutu. To in kin mutu, kin san da cewa lahira gyaran lati. Saboda haka wannan bai da kyau, dan wata damuwa ko wata musiba ta addabi mutum, kada ya gudu mutuwa. Kai in abin ya zama ma dole sai mutum ya yi gurin mutuwa, to ga abin da ya kamata ya ci. Shi ne manzo Allah ya ce, fa in kana la budda mutamanniyan, in babu makawa sai mutum ya yi gurin mutuwa. To fal yaqul, ya ce Allahumma ya Allah ahayini, Allah ka rayar da ni, ma kanatil hayatu khairan li, matuƙar rayuwar nan alheri ce gare ni. Wa tawaffani, Allah ka karɓi rayuwata, ma kanatul wafatu khairan li, matuƙar ma'ana rasul ma'ana mutuwan nan tawa ko cikawan nan tawa alkhairi ne a gare ku. Kene yanzu anan kin ba Allah zaki, in rayuwa ita ce alkhairi, kene Allah ya rayar da ke ya yi miki wannan damuwa da take sanya ki gurin mutuwa. In kuma mutuwa ita ce alkhairi, kene Allah ya zabar miki mutuwa. Ko amma kawai mutum ya ce inda ma ya mutu, ba a haka ba kyau. Kada mutum yi wannan gori, in ma za ki yi ƙuri, to ga abin da shari'a ta ce ki yi. Ya Allah, da raya ne in dai rayuwar tawa ita ce alkhairi gare ni, domin tsawon rayuwa ga mai imani alheri ce gare shi. Saboda mi zai ƙara mi, zai ƙara ayyuka na alkhairi, ya ƙara samun da. Ko shi ya sa ba wata rana aka ce wasu abokai guda biyu, abokan juna ne, suka musulunta tare. To yanzu sai suka je yaƙi don ɗaukaka musulunci, sai aka kashe gudan. Yanzu shi gudan ya rayu tsawon shekara guda, kuma sai ya rasu. Wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi mafarki, sai ya iske wanda ya fara mutuwa ɗin nan, an dakatar da shi. Wanda ya mutu da farko shi ya fara shiga aljanna, sannan wanda ya mutu, ma'ana wanda ya mutu daga baya shi ya fara shiga aljanna, wanda ya fara mutuwa sannan ya shiga bayansa, shi mai mafarkin aka ce ya dakata shi. Sai ce abin ya bashi mamaki, ya je gaya manzo Allah. Sai manzo Allah ya ce, oh, to ai abin da ya sa ma'ana ya huce shi wajen daraja, da haka ya rige shi shiga aljanna, ba ya rayu bayan rasuwarsa shekara guda ba? Ya ce, eh, to ai wannan shekara ya yi azumi, ya yi kaza, ya yi kaza, wanda shi wancan bai samu ba ya yi. Ina wannan tsarin rayuwar da ya samu, ma'ana ya huce shi a wajen aiki, saboda haka ya rige shi shiga aljanna. Saboda kawai wata damuwa ko rikicin gida ko zaman aure ko kuma matsala rayuwa, kawai sai kai inda ma kin mutu ma kin mutu, ko wani ciwo ko wani abin da yake, a'a, ya Allah, in dai rayuwar na alheri ce gare ni, Allah ka rayu, in mutuwa ita ce alheri gare ni, Allah kuma ma'ana ka cika mu da imani. Ma kanatul wafatu khairan li, ko mutabun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Yana wannan hadisin na nuna mana cewa an karhanta gurin mutuwa a lokacin da jarabawa ta duniya, ma'ana ta abku ga mutum, ko wani tsoron maƙiyi, ko wani rashin lafiya, ko talauci, ko wata damuwa ko wani abin tsanani daga cikin abubuwan tsanani na rayuwar duniya an hana mutum yayin gurin mutuwa da wannan aka ce hikima a cikin wannan domin wannan yana kore mu mutum hakuri hakuri kuma Allah ya yi umarni da hakuri ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu ya ku masu imani ku yi hakuri ku daure kuma ku yi dawo kenan kaga an yi umarni da ayi hakuri kenan in ya zamanto in wata yarabawa ta samu mutum ya kasa yin hakurin kenan kaga bai bi umarnin wa ba da bi umarnin Allah sannan kuma an yi alkawali inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri Allah ya musu alkawalin sakamako ma'ana zai cika musu ladan su ba tare da wani sako'i hisabi ba kenan hakuri yana da lada mai girma ko sannan kuma irin wannan na nuni akan raki Allah ya jarrabe ki da wani abu ki ta raki kina inda kin mutu wannan raki da kuma rashin tabbatuwa akan ma'ana hukuncin Allah da kaddarar Allah sannan hadisin a cikin abin da zamu tsinta mu amfana a cikin sa shine idan mutum bai iya hakuri to shine yi wannan addu'a da muka faɗa a cikin wannan hadisi wannan sauki ne a gare shi abinda yayi alkhairi sai Allah ya zaba musu amma in mutum na tsoron fitina ne a cikin addininsa ma'ana rayuwa ta gurɓace yana jin tsoron in ya samu doguwar rayuwa a cikin wannan halin addinin shi zai kubuce masa zai gurɓace to shine wasu malamai suka ce a wannan lokacin babu laifi mutum yayi gurin mutuwa kamar yanda Maryam alaiha salamu tace ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan masiya ko inda abin zai taba addinin mutum ya gurɓace ya rabu da addinin sa to a wannan lokacin mutum na iya gurin mutuwa ko kun ga Maryam anan ta yi gurin mutuwa ba wai raki bane saboda ciwon aihuwa ba ko a ta yi gurin mutuwa ne saboda jin tsoron mai kunya ya zo a cikin hadisi hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma ya inganta shi hadisi mai lamba 2247 yake cewa وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَشْكِي أَدْعُو إِنَّ مَنْ صَنَّ اللَّهَ يَكِي يَا اللَّهُ إِذَا كَنَهِ جَرَبَ بَايُنْكَ مَعْنَى إِذَا كَيْنِهِمْ فِتْنَةٌ أَشْكِي أَدِينُهُ فَقْبِدْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ اللَّهُ كَكَرْبِينِ zuwa gare ka ba tare da ni na zamanto cikin waɗanda aka fito yani abin nan aka jarrabe su a cikin addinin su ba wannan hadisi kenan idan muka duba gurin mutuwa a cikin fitina cikin addini ya halitta sannan wannan hadisin ko kuma munasabar wannan addu'ar akan wanda ga wanda yake gurin mutuwa shine ya maida al'amarin shi ga Allah Allah ya zabar mai abin da yake alheri rayuwa ko mutuwa yana kaga wannan hadisin da makamantan waɗannan hadisai duka suna nuni akan wajibcin yin hakuri ko har ma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce malamai sun yi ijma'i akan cewa inna thawaba 'alal masa'ibi mu'allaqun 'ala sabri 'alayha sakamako akan dukkan wasu masibobi ana rata yashi ne akan hakuri akan waɗannan masibobi in mutum wata musiba ta same shi in yayi hakuri akan wannan musiba a lokacin zai samu miladan wannan musibi amma in mutum bai yi hakuri ba akan wannan musiba kenan ba maganar lada ko wannan duka hadisin na nuna mana wannan wa an buraidata radiyallahu anhu daga buraida yadda Allah ta tabbata a gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي المؤمن يموت بأرق الجبين مي إيماني ينا متوى دمي دزوها تغوشي وأن حديث مرويتا فأنا إمام الترمذي ده النسائي ده ابن ماجه سكر رويتوش سنة ابن هبان يا إنجل تحديث درجة حديث سيني يعني حديث سيني حسن ملمسك شيء شيء ما إيمان ينا متوى دو زهر بوشي wannan hadisi yana daukar ma'ana guda biyu. Ma'ana ta farko shine wahalhalu da mutum ke fama da su a rayuwar duniya, tsanani da kunci da matsi, mutum baya gushewa yana cikin wahalhalu da tsanance-tsanance na duniya har mutuwa. Ya ayyuhal insanu ko إنك كادح إلى ربك أيوة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا كيمتم معنى كيكنا تكيم وحالا هركا هدود أبنجيسنك الله يا أهل تشيكا دزار اللوكة تندك دو تكيم دونية وكنا تكيم وحالا هرلوكة تندك هدود أبنجيسنك إلا وتعم فهمتها wannan suka ce ɗaya ne daga cikin ma'anoni kenan mai imani ma'ana yana wahala game da ni hanyoyin halal neman halal hanyar halal mai wahala ce hanyar ta haram tana da sauki ko yanzu kaga mutum ya je ya fashi da makami a cikin ɗan lokaci kaɗan sai ya yi ya samu tarin dukiya amma hanya ce ta haram kuma mai sauƙin samu sannan kuma hanya ta halal tana da wahala wani sai ya zo ya yi dako ya yi kaya-kaya wani sai ya yi wahala wani sai ya yi abin nan sahi ya samu ma'ana ya tara sahi ya samu ya tara ne ya tara dukiya saboda haka kenan mutum bai gushewa akan wannan ma'ana cikin wahala a cikin hanyoyi na halal da kuma hanyoyin da aka shar'anta da haka mutum ya zamanto mai kirdadan halal sannan duk abin da zai kulla ya tabbatar da ingantaccen abin ma'ana ta biyu aka ce mai imani lokacin da ake karɓar ransa sai zuha ta karo a goshinsa saboda ciwon mutuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi lokacin da ana ɗibar ransa sai manzo Allah akwai wani ma'ana kwano ko wani kwaciya a kusan shi akwai ruwa ciki sai ya sa hannunshi a ciki ya shafa ga fuskar sai ya ce wallahi inna lil mauti la sakara yace na rantse ga Allah mutuwa akwai ciwo manzo Allah kenan to wallahi tanani ko ke kwararren hula yace inna lil mauti la sakara lalle mutuwa akwai ciwo to shine wasu malamai suka ce wannan ma'anar wannan hadisin tana dokan cewa a lokacin da ake ibar ran mai imani sai ya karo ma'ana da zuha a goshinsa saboda ciwon mutuwa wanda wannan zuhar wannan wahala da yake sha wajen fidda rannan nasa wannan yana kankare masa abin da ya tsora na zunubin shi saboda haka ya zo a cikin hadisi النبي صلى الله عليه وسلم يكتش إن العبد الصالح لا يعالج الموت وسكراته للبا وساله ما أنا أكن يمس ما جن وسزن بنسا da mutuwa da kuma ciwon mutuwa. Wannan zafin da yake ci har yana zuwa zai kankare masa wasu ma'ana daga cikin zunubansa. Sai suka ce wannan yana daga cikin ma'ana ma'anonin wannan hadisin al-mu'minu yamutu bi araqil jadid. Ko saboda haka kenan Ibn Abi Dunya ya rawaito hadisi da sanadin shi an Aisha take cewa hadarat mautu abi ko hadartu mauta abi fa asabatuhu ghashya, tace na halarci mutuwar babana a lokacin da yake dokar rai. Wane ne babanta? Abubakar As-Siddiq. Tace a cikin halin da yake dokar rai fa asabatuhu ghashya, sai suma ya faru gare shi, ma'ana sai ya suma, ma'ana saboda ne, saboda ciwon mutuwa. Lokacin da ake ɗiban ransa har yana suma, mutanen da suna da garanci a wajen Allah ma, amma riba halin su lokacin mutuwa, to ballanta namu masu yawan zunubai. Da haka a shirya mu mutuwan nan. Wa qala sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin lokacin da ake karbar ransa yana cewa inna lil mauti sakara, lalle mutuwa na da ciwo. Da haka mutum mu'mini zai mutu goshin shi na ƙirgar, ma'ana zufa, a lokacin da ake ɗibar ransa domin Allah ya shafe zunubansa a ƙarshen ma'ana marhala na marhalolin rayuwarsa ta nan duniya, a farkon masauki daga cikin masaukaiyar lahira, saboda ya fita daga wannan rayuwa ta duniya yana tsabtatacce, ma'ana yana ma'ana tsarkakakke. Wannan ce. Wa an Abi Sa'id wa Abi Huraira, daga Abu Sa'id da Abu Huraira radiyallahu anhuma, da Allah ta tabbata a gare su, qala, su biyun suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laqinu mautakum, ku tunatar da mautakum waɗanda suke cikin halin mutuwa daga cikin ku, ku tunatar da su ne la ilaha illallah, dan ya zaman ko ƙarshen magana su ita ce la ilaha illallah. Shi yasa lokacin da mutum yake cikin halin magagin mutuwa, to ana son a tunatar da shi la ilaha illallah, ma'ana a riƙa faɗan la ilaha illallah har ya samu ya faɗa. Aka ce kada a tsananta mashi a riƙa ce la ilaha illallah har ya kai ma ya kosa ƙarshe ya faɗo ta mummunar magana, amma a riƙa faɗin la ilaha illallah. Idan aka ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sai a ɗan dakata kaɗan, sannan kuma a sake har ya samu shi ma ya faɗi la ilaha illallah. Shi yasa ake son wajen jiyan marasi lahiya a samu mutumin da ya san jiya. Shi yasa in an je ganin marasi lahiya ba a son a zauna a yi ta surutu, ba a san a ɓata lokaci wajen ganin marashi lahiya, musamman ma wanda yake cikin hali na matsi. Da an je ka a ka a yi surutu, a yi addu'a, sannan kuma a bar wurin. Wanda yake mai jiyarsa kuma ya dinga yawaita faɗan la ilaha illallah har ya zamanto akhiru kalamihi la ilaha illallah. Don haka ana son tunatar da wannan kalma ta ikhlasi la ilaha illallah, ma'ana ga wanda yake cikin magagin mutuwa, saboda hadisi, ma'ana sauran hadisin, kamar yadda yake a wajen Ibn Hibban yace faman kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda ƙarshen maganarsa ta zamanto la ilaha illallah ce zai shiga aljanna. Malaman fiqh suka ce za a tunatar da shi sau ɗaya, suka ce kada a fice ɗaya, saboda ne kada ya je ya faɗi wata maganar da ba ita ba. wasu ka ce a ana iya maimaitawa har ya samu ya fada amma dai kada a tsananta ba. Ibn al-Qayyim yake cewa ana son yi ma ana son a kira sallah a kunnan dama ga jaririn da aka haifa a yi ikama a hannun hagu don ya zama to farkon abin da zai ji shi ne kalmomin wannan kiran sallah kamar yadda za a tunatar da shi lokacin da zai fita duniya wannan kalma sai ya zamanto kiran shi zuwa ga Allah da kuma addinin Allah ma'ana ya gabaci kiran shaitan ko da yake ta da ikama a hannun kunnan ya hagu akwai maganganun malamai a kai da haka anan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada ku safi wannan muke kuma Allah ya himmana subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.